يا الله يا الله نروكا الله نكينا نروكا بروكيكا تهتويبا كودا مهتم بياني كدا كودا مهتم بياني كدا
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis 19 ga watan Mayu shekara ta 2022. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Cin zarafin iyali na ɗaya daga cikin batutuwa da muka shayi makala a kai lamarin da yake shafar iyaye maza da mata da kuma ƙananan yara. Sai dai bincike na nuni da cewa matsalar ta fi shafar mata da ƙananan yara da sau da dama yakan kai ga rasa rayuka. Akasin tunani da ake yi cewa lamarin ya fi shafar marasa ilimi ko marasa galihu. Alƙaluma na nuni da cewa lamarin yana shafar matan aure ‘yan boko da dama, lamarin na baya-bayan nan shi ne fitacciyar mawaƙiyar nan Osinachi Nwachukwu, wadda ake zargin mijinta da gasa mata kuba na tsawon sama da shekaru 8 daga ƙarshe ya zama ajalinta. A yau, shirin ya samu bakuncin ministar harkokin mata a Najeriya Pauline Tarling, wadda ta lashe takobin bin diddigin wannan batu da ganin an yi wa marigayiyar adalci, da kuma Mustapha Suleiman, shugaban wata ƙungiya matasa a Najeriya da ake kira Youth Assembly of Nigeria. Minista Tarling ta fara da bayyana fafutukar da ma'aikatarta ke yi domin shawo kan wannan matsala a tattaunawar da wakilinmu Madina Dauda ta jagoranta.
Zuciya na da nauyi, ina cikin bakin ciki kwarai da abubuwan da ke faruwa kuma har yanzu duk da kokarin da muke yi na wayar da kan jama'a na tabbatar an shawo kan wannan damuwa, amma kamar karuwa take. Maganar cin zarafin mata da kuma shanin fyaɗe ta yawa. Na shin zarafin matan nan a gurin aiki ne, a gidaje ne, wasu wanda ya kai har ga rasa ran matan nan. Mace ne mai kwazo, ba wai mace ne wanda ta zauna tana jiran sai abin da mai gidanta ya bata na ce da gida ba.
Ita Osina ce Nwachukwu da ta mutu tsakanin ‘yan kwanakin nan.
Yes. To ita wannan gospel singer ce Osina Chukwu. Wachukwu mace ne mai murya da Allah ya bata baiwan murya, kuma tana kokari a wannan fanni, kuma ana biyan ta tana samu fita kwarai. Amma wannan mai gidan mutsiya ce, ba zama ba ma mutum bane, zan kwatance shi da dabba, domin yadda na zauna da ƴaƴan na yi bincike na yi irin halin da yaran nan ke ciki da uwarsu har ya kai na mutuwa.
Wato kin je har gidan?
Je har gidan, duk na da hotunan zan nuna miki. Na yi awa 4 a gidan. Na ji labarin nan ran Lahadi, ban yi bacci ba. Na tura protocol ina, nace a je a duba, a tabbatar da gidan. Na samu address na bashi, aka je aka duba, aka dawo cewa yana nan. Nace yana nan a zaune, nace bai isa ba. Maza na sa a fice ‘yan sanda aka je aka ɗauke shi. Allah ya sa ƙanin ita marigayi ita ma shi ma ya zo da ‘yan sanda aka ɗauke shi. To, domin zaman shi a gidan ya takure ‘ya’yan, yana da yara 4 da ita. Na rasa yadda a cikin wannan halin matan nan ta zauna har ta zuba mishi ‘ya’ya 4, duka cin zarafi, cin mutunci zai dake ta ya jefar da ita a waje da dare. Za ta kwana a waje a wani uncompleted wani gini da ba gama shi ba, anan za ta kwana. Da safe ta dawo ta zo ta durkusa tana roƙon shi, tana iyo tana roƙon shi ya bude mata kai ta shiga. Ta durkusa ta roƙe shi, abin da ya ba kamar lafiya ba.
‘Ya’yan nata fa?
‘Ya’ya zai kulle sa ɗaki ya dake su, in ta zo ta ce za ta raba su, ya haɗa ta da su ya dake su. Ta je ta yi report ma faston ta, wai faston ya zo ya mishi magana ba canji har ya kai na mutuwa. Ya raba ta da iyayenta da ‘yan’uwanta, ‘yan’uwan ba da masu zo gidan, ba ta da ‘yanci ta yi waya ma wani, ya karɓi wayanta shi ne yake komi, in ta je ta yi wakan aka biya ta shi zai karɓi kuɗin, in za a transfer ne ma into account sai dai a sa account ɗin shi, ba ta isa ba, ba ta da
nata account,
komi tana hannun shi ne. To, damuwa na shi ne. Dalilin me ne mace za ta zauna a cikin irin wannan gida ana cin mutuncinta, ba ta fita ta nemi hanyar tsira ba, ta zauna har ya kai garinta. To yanzu ta mutu ta bar yara 4. Wannan mutsiyacin kuma ba wai aiki yake yi ba, ba abin da yake yi, ita ne mai ce da gida ya karbi kudin sai abin da ya zama ya bata. To babban bakin cikin ma sai karin jiya mun ji cewa yaronta dan farin ta ya shiga ya fito da album hoton shi da wata matan da ya aura.
Bancin ita wannan mai ƴaƴa hudu.
Ƴaƴa hudu, ashe ya yi wani aure kuma tana nan a wani guri. Ya karbi kudin ta ya kai ya je yana ce da wancan. To yanzu ina kuka da babban murya a madadin matan Najeriya gaba daya cewa ina so a tabbatar an yi hukunci nan ba tare da bata lokaci ba. Muna so gaskiya ta fita. Muna so kuma a hukunta shi bisa ga dokokin ƙasa domin ya zama izina wa sauran mazaje masu irin wannan hali. Allah ya tur da wannan matan.
Mustapha, bari zo gare ka. Kai ga ka kana ɗaya cikin daraktocin ƙungiya da ke ƙoƙarin haɓɓaka matasa, mata da maza, kuma kai magidanci ne, kana da mata da ‘ya’yanka. Me kake ganin ike sa maza ɗaukan irin wannan hukunci na cin zarafin matansu sai musu duka har a kai ga rasa rai?
Hajiya Madina, abin da zan iya cewa yana daga cikin abin da yake kawo irin wannan matsaloli a tsakanin ma'aurata maza da mata. Farko dai ina ganin yana da alaka da rashin ilimi. Rashin ilimi in the sense that baka ma san kai me matsayin da Allah ya baka ba, ko baka san matsayin ita macen da Allah ya bata kuma ya mallaka maka ita ba. Na farko dai mu koma tun daga halittar mu, an gaya mana ita mace an halice ta ne daga hakarkarin mu. Ma'ana inda hakarkari yake a lankwashe haka suke, mata ba sa taba zama straight, sai dai kai hakuri da inda ka same su ka bi da su aka sai a zauna lafiya. Su suna da rauni, Allah ya halice su da rauni. Mace ya ce a gurinka, mace mata ce a wajenka, mace kanwa ce a gurinka, mace kawa ce, mace uwa ce. To in bata ci darajar wannan ba za ta ci darajar wannan, in bata ci darajar wannan ba za ta ci darajar wannan. In ka ga rauninta kalle ta matsayin yarka, tarbiya kake mata. In ka ga kwarewarta kalle ta matsayin abokiyarka. In ka ga gazawarta kalle ta matsayin uwarka, za ta ci arziki ta bangarori daban-daban. So in ko zaka duba waɗannan abubuwan, to lallai ta kowace hanya za ka yi haƙuri da abin da ka gani daga gurin ‘yar uwarka mace abokiyar zamanka, sai dai kai ta mata nasiha da jan hankali. Islamically in abu ya ci tura ya ci tura ya ci tura, shi yasa aka ce mu shigo da alwali namu, waliyanmu kenan, sai ka je ka sanar da manyanka su yi magana da manyanta, a kira ta a mata magana a gida. In wannan ya gagara abin ya kai da extent ɗin da ba za ka iya haƙura ba, za ka iya ɗaukan hannu ka taɓa ta. Dan tabawa wani lokacin daga mari ne sai mutuwa, ba sai ka dau makami ba. Har kake jin zaka iya tabata, to ƙara sanar da manyanka cewa kuma kai zaman is over, sai a zo a shiga tsakani sai a raba ku. Ina ganin wannan shine wafi ala. Abu na ɗaya kenan. Abu na biyu, ana samun matsala ta raunin matan wajen feeling ko ɗaukan daidaito ɗin nan da mata suke yawan magana akai. Sai mace ta ɗauka cewa zaman nan fa ake ma zaman kamar abotan ne, kamar kuma right din ɗaya ne. Wani lokacin sai ka faɗa mace ta faɗa, iya ɗaya daga cikin abin da kinzira tsakanin zaman ma'aurata, faɗa da faɗa ɗin nan. Ko da kina da gaskiya yayinda mijinki ya tunzura yake magana, to ki yi haƙuri.
Yawan baki
san da ya sauka a hankali a nitsuwa, ki zauna da shi kuma ki gaya mai zai saurare ki. Kamar yadda kika faɗa, muna da iyali, duk muna experience wannan abubuwan. Amma wasu abubuwan sai mu faɗan kuma ba mu da gaskiyar. Amma ba a biye mana ba kuma daga ba aka zo a gaya mana a hankali, sai mu fahimci shi mu ne marasa gaskiya, sai ma mu ba da haƙuri. Wannan yana daga cikin gaskiya ji abin da yake kawo irin wayannan matsalolin da kuma rashin hankali. Wasu ba su da hankali, wani a ƙwaƙwalwarsa ne ma fa yake da matsala ta taɓin hankali, ba a ganewa sai san da ya aikata wani abu. Abu na uku kuma wanda yake haifar da wannan abun kuma kika ga yana ƙara faruwa, yana ƙara faruwa, rashin hukunci ne gaskiyar magana. Amma idan da ana hukunci, ko mai hankalin ne ya aikata saboda rashin ilimi, ko mara hankali ne ya aikata saboda rashin hankali, in dai za a kai shi gaban shari'a a aiwatar mai da hukuncin da ya dace da shi, ya girbi da abin da ya shuka, to yakan zama izina ga 'yan baya.
To lokaci ya kwace mana, sabili da haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya, inda za mu ga rawar da ma'auratan ke takawa a rurrute wannan matsala da kuma matakan da za a iya ɗauka na yi wa wannan lamari iyaka. Kuma masu saurare, za ku iya bada gudunmuwa ga cimma wannan burin, za mu so mu ji daga gare ku. Tambayar ita ce wanne mataki iyali, al'umma da kuma hukumomi za su iya ɗauka na shawo kan wannan matsalar? To sai a tafi shafinmu na sada zumunta Facebook domin bada gudunmuwa ga wannan maudu'in a ƙarƙashin shirin domin iyali. Yanzu a madadin baƙin namu, ministar harkokin mata a Najeriya Pauline Tallen da kuma Mustapha Suleiman, shugaban kungiyar matasa Youth Assembly of Nigeria, da wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu maza ba.